الشيطان الرجيم. ونعوذ بك يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة عشرين بخي عشرين بخي دوكم رجب هجرة رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبورة عليه وعودة أربعين دوكم منا قديا الله سبحانه وتعالى لقدر منا rayuwa zuwa wannan lokuta da kuma sanya mu cikin waɗanda suka samu damar haɗuwa a masallaci domin karanta wannan littafi da aka saba karantawa a irin waɗannan rana littafin Ahkamul Jana'iz wa Bida'uha wadda Sheikh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ya wallafa. Muna karatu mun tsaya a shafi na 140 kuma za mu tashi a farkon shafi ne. Amma tunda aka karatu satin da ya wuce daga nan na ga da nan rufe ban sake buɗe shi ba sai yanzu na buɗe wurin. A ka'ida kuma yanzu abu ne in za a karanta ayoyin Qur'ani ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ko ka ce wajen su to ka dan iblan ka tafi ciki a ladabin ilimi da sauran saboda za ka ga a take a lokacin kana nazari da ikon Allah za ka samu wasu abubuwa na wani abu za ka samu ƙarin bayani a wasu littattafai. Amma idan ka zo ka jiro haka sai ka buɗe to ba mu ma ke yin ilimi ya yi shekaru sosai kuma kuma mutum aka ne ya abu ne yawanci muna sha'awar a ce mun yi nazari kafin mu ce yanzu ni gaskiya ban yi nazari ba da nan muke shirye sashen da yanci ba za ku samu lokacin buɗewa ba sai yanzu nan ana da aka abu na ɗinka don haka ga wasu shugulgula kawai muka yi don haka muna fata Allah ya samu dace. So yanzu ya za a yi kuwa kuwan da zai ɗan kaga yan uwa mutum kujera ya ci gaba ne yau da ya ko ɗan launi a yi a saboda aka yi a ƙa'ida yawanci malamai suna cewa yanzu kamar za ka fassara ayan alƙur'ani aƙalla idan ka samu littafin da aka yi sharhi wa wannan aya ko in za ka fassara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam aƙalla in littafin da kuke karantawa dama akwai sharhi wanda aka yi wa hadisan sharhi to bayan yana da kyau ka karanta shi tun kafin ka zo ga ilka'i domin lokacin da za ka yi ilka'i ka san daga mutum ya zauna a kujera idan waɗannan na zama haka wanda yin tsautsayi ya sa mutum ya zauna to za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala yakan yassare abubuwa hatta da kalmomin da za ka faɗa da abubuwa wasu abubuwa duka ba za ka san za ka faɗe su ba sai a lokacin da kake zaune ka faɗe su amma duk abin da ya shafi ja hadisi ka fassara to ka tabbata ka gani ka gani ina kulli ta in sharhi ya littafin da kuke karanta ya yi sharhin sa to akalla dai shi ka bi wannan sharhin inda dama ana bukatan ka kara wasu haka wanda za su baka ma'anoni musamman lokacin da kake magana wasu jama'a suna saurara duk abin da za ka faɗa ya zama to bisa yaqini da ilimi da kuma tabbatar da cewa haka yake don ka yi nazari kuma ka samu ƙarin bayani don kana wakilci ne da kuma isar da wani saƙo in ka ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kar ya zama akwai wani kokonto ko son rai ko karkacewa ko min ƙarancinsa in dai da saninka ne sai dai in abin da ya zama wannan kuskure wannan wani abubu ne wanda ɗan adam dama shi ajibi ne wanda haka ya yi sa a sau da yawa akwai bukatun abunan ba a gurin malamai ba a wata ma'ana ita ba ne mutum ce shi ko bai yi nazari ba kawai zai wuce da karatu wannan duk ba abunan ba ne musamman in dai za ka fassara aya ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zama mutum ya tabbata ya yi nazari abunan ko da kuwa ba yau in yi nazari ba ya yi nazari da a baya na abun da za a yi yana magana bisa ilimi ya danganta da irin riƙewar da ƙwaƙwalwarsa take da shi wani in yi nazari kamar kwana uku da suka wuce to ba zai riƙe ba ko da kuwa malami ne yana nazari ne lokacin da zai iya faɗa abu in ya faɗa kuma nan da nan an jima kuma sun kubuce wadda ana irin wannan kowa da irin yadda yake shi yasa malamai magabata za ka same su rayuwarsu ta canja ma wani sa'i akwai lokacin da malamai magabata wani za ka samu lokacin a wasu shekaru da suka wuce duk lokacin da zai ba da hadisi yakan zauna ne ya bayar da ka to da yana haddace ƙwaƙwalwarsa kuma duk lokacin da zai amsa fatawa ya kawo masa fatawa ne da ka amma idan wani sa'i ya zama wasu shekaru sai ka ga baya cewa komai sai ya ɗauko littafi ya buɗe yana ganin abun yana karantawa mutane yau sai karantawa mutane kawai shi ke ba wani sauran bayani sai su je su nemi bayanin da kansu saboda ƙwaƙwalwarsa ba ta illa ya riƙe abun da da ta riƙe wasu kuma har su tsufa sosai har su bar duniya ƙwaƙwalwarsu tana nan da kaifi wato ya danganta da yadda Allah ya yi wa mutane da kuma irin aikin da kowane mutum Allah yake so ya yi gwargwadon irin abun da Allah ya ɗora ma na ɗawainiya gwargwadon kuma irin yadda ya ga daman yake ya tsare wa mutum yadda zai iya yin abubuwa don haka ana da buƙatar nazarin hadisai ko ayoyi musamman idan suka shafi hukunce-hukunce a duk lokacin da za a yi magana a kansu saboda in an yi magana ya zama to bisa ilimi haka muna fata Allah ya samu dace bayan nan tun da kasancewar an saba a darusa a irin wannan lokuta a irin waɗannan ranaku to kuma har yanzu su darusa yawanci ba sa ƙarewa da ke yawanci a wasu lokuta darasin kuna yin sama dole sai ka ga an tsaya an koma wasu bayanai domin ko mutane su fahimta ko kuma mutane su dau matakin da ya dace a cikin rayuwarsu. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta rayuwa da sahabbai, abuna wasu lokuta zai musu bayanan ayoyi ko hadisai tare da kuma ƙarin bayani saboda yanayin da suka samu kansu a ciki. To haka mamuwa a kowane lokaci muna da buƙatar sanin cewa muna lokuta na abu na fitan da lokuta na abu na shagaltuwa. Abubuwa masu shagaltar da mutum sun fi yawa yanzu, abubuwan da za su shagaltar da mutum ya manta abin da yake muhimmi ya koma zuwa ga abin da ba muhimmi ba, to suna nan da yawa. Abu ne idan ka duba ko a rayuwarmu haka kawai, in an zauna ana hiran sharholiya an fi cin lokaci ba an kara ba, saboda yin ana ibada. Yanzu idan aka taru ana karatun Qur'ani ko ana fassarawa ko ana karanta hadisi ko ana fassarawa, da an garta lokaci za ka ji kana dubawa hankalinka ya soma barin wurin. Amma sharholiya da hirarraki da labarai waɗanda ba su da wani tabbas, su za ka ga sun ci lokacinka da yawa ba tare da ka ankara ba. Shi za shi rayuwar ɗan adam kullum yana buƙatar ya san cewa abin da suke shagaltar da shi suna da yawa akan abin da za su nusar da shi, sannan tabbatuwa akan nusantuwa ya fi wahala akan kaucewa a rushe. Kamar yadda komai yake, nusawa a yi ta'adi ya fi sauƙi akan ginawa a ɗaya. In gini ne sai a yi kwana da kwanaki kafin a daidaita abubuwansa, amma rusawa ba shi kawai a wuri yawa, duk inda tsayinsa yake da kyawunsa da ƙarfinsa, inda an samu abu mai ƙarfin da zai iya rusa abu, to aka fara rusawa to lokaci kaɗan ne. Amma ginawa kuma wani sai an ɗau watanni ko ma shekaru kafin a gama. To haka duk tsarin alkhairi yake, sai an ɗau lokaci kuma an ɗau an yi ta shirye-shirye kafin a tabbatar da miƙewarsa. To kullum ya kamata mutum ya zamanto mai tunanin cewa abubuwa masu shagaltarwa ba su shagaltar da shi mafi yawa ba. Zai iya shagaltuwa, zai iya kasancewa a cikin wani hali, amma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna allazina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Mutanen kirki yawanci ran shi shaitan zai shagaltar da mutane su manta, to amma kuma in sun shagalta suka manta sai kuma su tuno sai su gane cewa fa suna tare da shagala a yanzu, sai su koma zuwa gare ni. Yawanci wannan su ne abubuwan da kullum kowa daga cikinmu zai zama yana yi wa kansa nasihu da faɗakarwa domin a zamanto an samu nasara a rayuwa. Muna fata Allah ya samu dace. Sannan nazari na abubuwan da ake karantawa, sau da yawa za ka ga ana karanta littafi amma ana bari yana ana ƙara gaba baya kuma baya zama. Abubuwa biyu muhimmai yawanci muna rabuwa da su a tsarin neman ilimi ba kamar na magabata ba. Tsarin neman ilimi na magabata tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ana karantawa, ana riƙe abin da aka karanta, sannan kuma ana aiki da shi. Mu wa'ina abubuwan su ne suke ba mu wahala, sai a karanta sai ka ga an wuce kawai, sannan sai a karanta sai ka ga aiki da shi ya zama wahala. To in ba aiki babu amfani, haka kuma in ba a riƙe baya a san abin da aka yi, to kullum zai zama kullum mutum kaman bai karatu ba inda bai rike baya ba ba wai rikewa sai dole rikewa na kaifin basira wannan kowa da yadda Allah ya yi shi amma rike ma'anan karatu a zuciya ba wani zai masa wuya ya rinka karanta abu daidai yana fassara shi amma kuma in ya zauna ana karatu yakan ba da hankalinsa abinda duk na bayani da aka yi ai in an fassara in an karanta ko hadisi ko aya da hausa ake fassara duka mutum muna jin hausa mutum duk bayanan da aka yi zamanto ya rike kuma yana nazarin su a ilmance yawa hadisi ne ya ce kaza ko kuma malamai suka ce kaza an karanta mana a gurin karatu don ka kawai ka rike wannan idan Allah ya taimaki mutum da rike waɗannan abubuwa to yana duk abin da zai zama yana yi ne bisa ilimi tare da cewa shi ba mai karantawa ya fassara ba amma dai zai komai bisa ilimi yadda insha Allah ta'ala zai rinka samun lada gwargwadon yadda Allah ya tanada wa masu aiki bisa ilimi sai kuma aiki da abin duk abin da aka ce an karanta inna umarni ne na wani aiki ko nafila ko mustahabbi ko wani abu in dai aka ce a yi to ka dage in ba ka fara yi a ranar ba to kada zama ka ɗau lokaci ba ka fara yi kana zaune ka karanta ko aka karanta aka fassara kana gurin a cikin abin da aka karanta aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka yin kaza shikenan kawai sai ka ji sai ka aje ba ka ma tuna wa kawai kamar wasu ne aka ce wa su rinka yin kaza kuma kana zaune a gurin kuma aka ce maka annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce a rinka yin kaza to duk abin da ka ji an ce a inda kake zaune a gurin karatu ko a ina ne ka ji an mulga da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka yin kaza to ka tabbata in ba ka fara abun a wannan ranar ba to kar ya wuce wa shugari ko cikin wannan lokuta ka fara yi ko da kuwa wani abu ne wanda wasu kila za ka yi shi sau daya kuma a ɗan lokaci kafin ka sake samun dama ka yi to amma dai ka tabbata daga ran da aka ce ilimi ya zo gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kaza to ka tabbata ka fara yi wannan shi ne alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu daga an ce kaza samina wa afana to sai aje aje wannan yana da tasiri a wajen samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma samun tawfiki daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abinda sahabbai sallallahu alaihi wasallam suka kai sannan sauke aya ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayanin wani abu ko suka ga ya aikata to kowa fa sai ya yi kokarin aikata da zaran ya aikata ko aka tambaye shi ya ce ku rinka yin kaza to shi kenan kawai don haka ba sa jiran abu nan to bai kamata mutum ya jira an ce kaza ba an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rinka yin kaza to sai ka zama kai ne kamar kai ne na farkon wanda aka ce ka yi wannan yana buɗe ƙofofin nasara da gudun Allah subhanahu wa ta'ala a rayuwar duniya da lahira waɗannan abubuwa guda biyu rike ilimi da aiki da shi a aikace suna wahalar da mu da yawa shi yasa ga an sauke littafi kaza an ɗauko littafi kaza an sauke littafi kaza idan za ka samu hashin mutane waɗanda suna zuwa har aka sauke to idan ka ce kuma magana na ilimi a cikin abin da aka karanta sai ga ya ba da wuya ba wai ku karanta ku fassara ba karanta ku fassara wannan wani abu ne da amma magana na ilimi kuma duk wanda yake zaune ya kamata duk da dai cewa an adam sau da yawa ba wai zai rike duk abin da aka yi ba amma duk wani abu muhimmi ya zamanto mutum ko ba zai ja baki ya fassara ba to zaman to yana da ilimin ya shiga jikinsa don yana zaune aka fada sai zama ya shiga da jikinsa abu na biyu ya yi aiki da shi in hannu ne ma kuma to kawai mutum ya hannu nan ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fakar ayi kaza to duk yadda ka saba da abu kai kokari daga wannan ranan da kaji kana zaune aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi kaza to kar ka dauko cewa kai ka saba da abu a duk yanda ka kai ga sabo da abu da zalar ilimi ya zo gare ka cikin zaman da kake ana karatu sai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kaza ko ya hana kaza to shikenan kawai sai ka hannu daga rana to wannan shi ne abubuwan da gaskiya suke ba mu wahala a cikin dukkanin karatun da ake a duk mafi yawan guraren karatu a wannan zamanin namu za ka ji ana karatu gurare da yawa a ce an je lecture a ce an je muhadara a ce an je karatu a ce an ana da majalisi kaza duka idan ka tara yawan cewa an je karatu da yawan zagayawan karatun a cikin jama'a an ka kwatanta da cikin abin da Allah ya ce a yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi da abin da suka ce a bari da kuma yadda rayuwar take kaman ba a ji sun ce a bari ba wani ta shi ka ji kaman ba a ji sun ce a yi ba ka ga wannan dan dama-dama ma a yi wani ta ana kwatantawa dan bangarori na ibada inda aka ce a yi kaza sunna ne a yi kaza a ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam to dama-dama wannan ana kwatantawa za ga mutane suna nau'o'i na ibada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi ana yi musamman wasu nau'i na ibadoji waɗanda suke da wasu lokuta na yin su to amma kuma hari mance an hana kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaza to wani sai gaskiya mafi yawa muna zaba yau sai ka ga an duba an dan mamata kawai mutum yana matsa zai yana matsa abubuwa zai zaɓi mai laushi-laushi ko wani abu na haka muke yi wa maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam wani tsari in ya ce ya hana abu to ba sai ka tsaya ka dan mamata ka ji hannun nan da ya yi a yi ne ko kuma a bari ne a yi waye a annabi sallallahu alaihi wasallam in ya hana to hannuwa kawai gabaɗe shi ne alheri ga rayuwa wannan su ne abubuwan da ya kamata mu lura da su a rayuwarmu muna fata Allah subhanahu wata'ala ya samu da shi insha Allah in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba daga inda aka tsaya a karatu muna fata Allah ya ba mu nasara wallahu a'lam a shi ke nan jin kowa cikin gurku abu nan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina Allahumma aslih lana a'immatana wa wulata umurina wa aslih lana azwajana wa dhurriyyatina Allahumma walli alayna khiyarana wa la tuwalli alayna shirarana ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram innaka samiyun qaribun mujibud da'awat اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك